إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرغب مذكراتكم باركوا الله المستعان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بركة متتاكة سادوها أن كراتونا رياض الصالحين زام تاشي وباب ديك مجانا أكن حق مجي أكن ما تزا أولاً باب ما لن يمسى وأن ترجم ارتبوا لمهم منش الحج سوى لجرم اللمر شوى رايوار أوري أمسلنشي رايوار شوى تكي تأوك النوي rayuwa ce wadda duk sa'an da mutum aka bi hanyar da shari'a ta ce aka daura wannan auren, to ba kawai an bar shi sasakai bane yayi abin da ya so ko abin da ya ga dama. Akwai wasu dokoki da ka'idoji da aka sanya a wuyansa wanda sai ya sauke wannan nauyin, to ya zamto cewa har ga Allah ya sauke nauyin. Amma idan yayi sakaci ko yayi danniya, to tana iya bayuwa izuwa aje kotu, kotun duniya. Idan kuma anan an salwanta, abin ya salwanta ba a kai ga shiga kotun duniya ba, to akwai kotun Allah jalla wa'ala. Duk abin da aka ce haƙƙi ne, to ma'ana abu ne na tilas na dole, wato mallaka ce ta shi mai haƙƙin, dole ka bada shi. Shi yasa kaga magidanci ya zamto tamkar jagora ne a gidansa, don haka shi abin tambaya ne ga duk abin da aka sanya a ƙarƙashinsa na daga matar ko matan da ƴaƴa da abinda suka mallaka. Allah jalla wa'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiz Allah. Suratul Nisa' ayat 34. A wannan ayar Allah jalla wa'ala yana bada labarin cewa shi namiji shine jagora tsayayye, shine shugaba akan mace, shine yake gaba da ita, shine zai mata hukunci, shine zai ladabtar da ita a yayin da ta karkace ta zo da abin da yake ba daidai ba. Domin a halitta ma Allah ya sanya halittar mazaje ta fi ta halittar mata wajen bangaren ƙarfi da miƙewar tunani da hangen nesa da kallon me zai je yanzu. Walaysa zakaru kal unsa, wanda mace ita Allah bai ba ta wannan ba, bai sanya ta ta zamto tana da ƙarfi irin ƙarfin namiji ba, bai sanya ta ta zamto tana da tunani mai kakke, zurfan tunani irin zurfan tunanin namiji ba, bai ba ta damar faɗi tashi ta nemo ba, ta fita ta je ta nemo, duk namiji shi aka ba wa wannan. Dan haka sai aka sanya wannan a hannun namiji, kenan sai ya zamto cewa ta wannan bangaren nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka tattara al'amarin su suka kibinta shi ga mace, to ba za su rabu ba. Kisa kaga jagoranci na gaba daya baya halatta mace ta yi, sai dai namiji. To idan mazaje mutane suka ce su yanzu shugaban su ita ce mai mace, to ba za su rabu ba, tare da cewa wannan ana nufin al-wilayatul uzma, jagoranci na ƙasa. Misali jagoranci na gaba daya, to ba zai yi wa a musulunci a ba wa mace ba, so da tana da lalura-laluran da ba za ta yi daukan wannan nauyin ba. Wannan baya nufin cewa mace za ta yi wai mace ba za ta yi wani jagoranci takaitacce ba, amma a wani takaitaccen rukuni ko abin da ya shafe su isu-isu na mata ko wata sabga daban wadda take ba gamammiyar sabga ba ta al'umma. To haka na lamarin da sha'anin yake, bai kamata a ce mace take jagora a gida ba, ko da kuwa an samu dalilin da za ta samu jagoranci. Domin za mu ji ayat ta yi maganar dalilin da ya sa namiji ya samu jagoranci saboda ɗaukar nauyi. idan ya zamto auren da aka yi auren dauki sandanka ne wanda ake kira nikahul mithyab ana matar ita ce take daukar nauyi ko kace da wata ibarar ta dauke wa namiji shi abubuwan da nauye-nauyen da shari'a ta dora mai misali tace ita gidanta ne bata bukatar ya samu mata gidan zama tace bata bukatar ma abinci da kudin cefane tace duk bata bukata duk Allah ya hore mata a'a dai tana bukatar a ce tana da auren ne dan haka a kwanakin da suke nata ne zai zo mata ya tafi to a tare da haka kaga ba shine yake ciyarwa ba ba shine yake tufatarwa ba ta sare mai da haƙin to kuma ya wajaba kuma sai mai da'a wanda anan kuma gida yake saka idan an samu irin wannan to sai kaga biyayyar kuma sai ta nemi sai wahala amma a tare da hakan shari'a bata dauke mata sai wannan biyayyar shi zai tsara yadda za a yi shi zai bada umarni mun gane wannan ko dan haka namiji shi yake daukan dukiyar sa ya ciyar shi yasa shari'a tace wa bima anfaqu min amwali saboda abinda suka ciyar na dukiyoyin su dan haka tunda su suke daukan nauyi su dauka su bayar lalle a cikin wannan daukan nauyi din akwai nau'i na jagorancin da su wanda wannan akwai wata fa'ida muhimmiya ƴan uwa cewa idan kana so ka samu wannan biyayyar to sauke nauyin da aka dora ma wani zai ce gashi yana ciyarwa amma ba a yi mai biyayya da ce baya ciyarwa rashin biyayya da za a yi mai sai tanin din kawai domin ai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun da take bayarwa ta fa hannun da take karba alkhairi ko alyadul ulya khairun min alyadus sufla kaga wacce ce hannu ta sama ita ce wadda take bayarwa wadda take karba din a kasa take kuma a dabi'ar karban ma a kasa take a gani to haka lamarin da sha'anin yake to ko kaga idan aka zanto cewa ana cika mudu mutun ya sauke nauyin da aka dora mai na wahalhalu to babu shakka akwai fa'ida da za ta biyo ba fa'ida ta farko za a samu wannan biyayya ko da an samu rashin biyayya to da a ce za a samu da a ce babu wannan ciyarwa to da rashin biyayya ta nan ne fa'ida ta dulada ba a banza mutun yake ciyarwa din ba duk yadda mutum ya dauki dukiyar sa ya bawa iyalinsa to tamkar asusu ne ya bude tsakanin sa da Allah wani zaka ga yana cewa ba dan iyalinsa ba da ya tara dukiya wani ya ce sun hana ni tara albashin ma da aka kawo gashi nan su aka kasance wa aka to ai baka yi asara ba saboda wannan wani haƙƙi ne da Allah jalla wa ala yake ka ba da shi dan haka da ka bayar kuma Allah ya yi alƙawarin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuflik duk abin da ka bayar to Allah zai rainan maka shi zai raine shi ya alkinta maka shi har ya girman da in ka gan shi a lahira ba za ka iya gane shi anza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda ɗayan ku yake rainan abin kiwonsa za a zo da shi dan kankani ko a haife shi dan kankani ko a ciyo shi gashi nan bai taka kara ya karya ba amma ana ta kula da shi ana bashi abinci ana lura da shi ana bashi magani har ya kai lokacin da in sai da shi za a yi sai zama ya zama kudi ko kuma in ci za a yi ko wani abu makamancin haka to haka fa Allah yake rainan wato irin ciyarwar da bayi suke dan haka kasancewar kuma yanayin ta fuskar halitta din ma an fifita halittar sa namiji akan halittar mace ta fuskar juriya da ƙarfi jajircewa irin abubuwan da macen ba za ta iya ba ko da tana da ƙarfi irin nata ne ba irin ƙarfin da za ta iya ɗaukar nauye-nauye masu tarin yawa a wuyanta saɓanin namiji jajircewa irin wanda namiji zai ba lallai ita ta iya ba duka wannan sai ya sanya namiji ya zanto jagora to yayin da kenan namiji ya sarayar da wannan qualities ɗin da Allah ya bashi wannan nagartar da Allah ya bashi sai ya tattara yi watsi da ita to shi kenan kada ya zargi kowa a sai kansa to kai ka ce kenan malam yana cewa tunda Allah jalla wa ala ya jagorantar da namiji to lallai namiji yana da wasu haƙƙoƙi a wuyan matarsa wanda dole ne ta tsaya da wannan haƙƙoƙin idan ba ta kula da su ba ta yi zalunci ta zalunce shi a duniyance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka ce shari'a ta tanadi wasu tanade wanda idan mutum yayi ba daidai ba to za a me za a nemi haƙƙi wanda kuma kamar yadda akwai talentan da alahir alahirance shi ma idan mutum yayi ba daidai ba za a nemi haƙƙi to a tare da haka dan saboda kada mata su ga an wofuntar da su saboda an shugabantar da ai shi shugabanci nauyi ne kuma Allah bai jarrabe ka da shi ba ai ya hutar da kai ya hutar sheka dan haka mata da ba ba su jagorancin gida ba an hutace su ba wai an wofuntar da su bane karshen ayat sai ya yabe su yace kaga mata na kwarai salihan bayi masu tsoron Allah masu kiyaye wato sirri da abinda Allah ya ba su na sirike na sirrin miji da abinda yake yayi kama da wannan to wa'annan fa su sani idan suka yi wannan nagartar ladan su yana wurin Allah an gane kenan ba a nufin cewa wannan da aka faɗa cewa namiji shi yake jagoranci zai samu lada ma'ana zai samu ladan da matarsa ba za ta samu ita ma a matsayinta na wanda ake jagora jagoranta a matsayinta na wanda take karɓar umarni a wurin idan tai da'a za ta samu aljanna in ta kiyaye sirrin mijinta za ta samu alkhairi za ta samu aljanna in ta kira ta kiyaye amanar da Allah ya dora mata ta mijinta ta tsaya da amanar kula da yaya abinda ya kama da haka ita ma za ta samu aljanna da haka kenan kowa akwai bigiran da Allah ya aje shi kowa akwai matakin da Allah jalla wa ala ya aje shi mun gane wannan malam yace واما الاحاديث فمنها حديث عمرو بن الاحوص السابق في الباب قبله يتي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه وفي روايه لهما اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها وأن حديث هنا تبتت وجب تنقى أرمشي دمجنت مسمى ما أين عند ذي كرات نزوى بشمفت أستاذ مطور بات دو نقوزرين شريعة ذي هنا تتأمس وننكره to ba ta da wani dalili da za ta ki amsa kira shari'a ta sanya mata su zanto mataimaka ne ga maza wurin su taimaka musu wurin rinsa idanuwan su ga barin kallon haramu haka ma kuma su taimaka musu wurin kiyaye al'aurar su wurin fadawa cikin haramu kenan wannan hadisin sai yake nufin cewa ya kamata mace ta zanto ta taimaki mijinta wurin addinin sa ya tsayu zamto addinin sa ya zamto cikakken addini ta yi kokari wurin yarda da mijinta a cikin duk abin da ba saban Allah bane sannan kuma malamai suka ce menene yasa da hadisin ya tashi dake ban fassara hadisin ba ko abinda hadisin yake nufi shine idan mai gida ya kirawo iyalinsa ga shimfiɗa sai ta kita amsa wannan kiran sai ya kwana yana mai fushi da ita mala'iku za su dinga tsine mata har sai ta wayi gari hadisin bukhari da muslim a wata riwayar ta bukhari da muslim annabi sallam yace idan mace ta kwana tana mai halin kauracewa shimfidar mijin to mala'iku za su la'ance ta har sai ta wayi gari a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani mutum da zai kirawo iyalinsa zuwa ga shimfiɗa sai ta ki amsawa face sai wanda yake sama shine Allah jalla wa'ala ya kasance mai fushi da ita har sai mijin ya yarda da ita sannan Allah zai yarda da ita an ji ma'anar hadisin ko malamai suka ce abin da yasa wannan hadisin ya zo da sigar ba da laifi da yawa akan mace in ta ki amsa buƙatar namiji sai hadisin bai ambaci wato yin fushi da namiji ba idan ya ƙi amsa buƙatar mace suka ce saboda ta fuskar cewa haƙurin da namiji yake iya yi da sha'awar tarawa da mace wato tana da rauni matuƙa ko yana da rauni matuƙa hakurin ka kwatanta shi da irin hakurin da ita mace ɗaya mace take iya yi akan rashin tarawa da namiji kun gane wannan to amma sannan kuma wannan yana nuna haƙƙin sa ne ko cewa haƙƙin sa ne dan haka lallai ta bashi wannan haƙƙin kada amince muna cikin babin haƙƙin miji akan matarsa cewa yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa yayin da zai kira ta to ta amsa wannan kiran nata Allahumma sai dai idan akwai wani dalili kamar dalili na rashin lafiya kamar dalili na rashin tsarki kamar dalili na azumi azumi wanda yake na ramuwa azumi na farilla wanda ba zai yi wa a karya shi ba ba azumin ta tsawwayi ba idan wannan ne wannan kaga in kawo nazirin ne misali azumi ne na bakance ramuwa ce ta ramadan azumi ne na kafara waɗanda aka sharɗanta mutaba'a cewa idan to an yi shi a jere idan to cewa an in an ɗauka a kammala wannan ba zai yi wa a ɗauka ba abin a karya shi sabanin idan azumi ne na tsawwayi kamar litinin da alhamis ko ayyamul bidi ko wani daga cikin azumummuka na tsawwayi wannan tana da damar da za ta yi za ta abin nan kun gane wannan shine ma malamai suka kafa hujja da wannan hadisi suka ce wanda suke fadawa cikin saban Allah mala'iku suna la'antar su kaga wannan matar saba wa miji sai mala'iku sai suka dinga ine mata la'anatul mala'ika ko ke sa kaji alqur'ani yace ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun a wani wurin yace ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ika wan nasi ajma'in dan haka mutun yake yayi kanta wurin wato kutsawa cikin miyagun ta'adu sai ya janyo kansa fushin Allah da na mala'iku da na bayin Allah na marai hadisin yana tabbatar da wato ɗaukakar Allah jalla wa ala a saman sama ma'ana Allah jalla wa ala ba cakuɗe yake da mu ba kamar yadda za mu ji suna cewa Allah yana ko'ina ba haka ba ne Allah yana ko'ina da iliminsa da kulawarsa da saninsa amma ta fuskar zafi Allah yana saman sama duk abin da ka san yana da tsaho to Allah yana sama da shi wannan shine ma'ana Allahu akbar don ba yadda za a yi Allah da bayansa su cakuɗa mun gane wannan ba yadda za a yi nahiyar da kake idan da za ka faɗa ka zai bayi zuwa ta'addudin Allah jalla wa'ala Allah kuma ɗaya ne an gane kai kana nahiya Afirka Afirkan ma kana Afirka ta yamma to ya batun Afirka ta gabas ta tsakiya ta kaza ya batun yankin Turai ya batun yankin Asia ya batun yankin abin nan Pacific ya batun yankin kaza da sauransu ya batun ma ɗan daurin da babu halitta kuma yana nan a bayan duniya yana nan a cikin duniya ɗan adam bai kai gare shi ba kuma Allah jalla wa ala ya san da shi tsammanin ka duk ɗan dauri ilimin ɗan adam ya kai gare shi ya batun kuma cikin ruwa wanda shi ne ya kewaye duniya wanda wato in ka gane wannan za ka gane cewa wa ma utitum min al'ilmi illa qalila dan abin da aka baka na ilimi dan tanki ne ba shi da yawa har yanzu gano duk wasu duniyoyi ake wanda dan adam bai taɓa rayuwa a ciki ba har yanzu Allah ya ga dama sai ya dan tsinkayar da halitta wata halitta sai ka ji an ce wai an haska sama an ga wani abu yana fitowa daga lokaci zuwa lokaci yana dan motsi shi dai ba dabba ba shi ba mutum ba haka kuma akwai alamun rayuwa da tare da shi da sauransu Allah jalla wa ala shi kadai ya san irin sirrin da ya sa a tsakankanin sararin nan nasa na subhana zuwa ƙasa din nan zuwa cikin ruwa an gane wannan dan haka to amma dan adam saboda taƙaitar iliminsa sai ya dinga ƙafullo da ƙafafa yana ganin shi shine komai yana ganin ai komai ma koma bayansa aikin banza ne to amma Allah ya fifita dan adam akan komai saboda ilimi amma ilimin nan kakka rubu dan taki aka ba kuma utitum min al-ilmi illa qalila shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da aka ce nemi Allah ya dada mai shi ne ilimi wa qur rabbi zidni ilma bai nemi a dada mai dukiya bai nemi a dada mai mulki ba ka saita da duk abin da misali muke faɗi tashi muke rigingimu akan sai mun same shi ta kai wa qur rabbi zidni ilmi saboda sirrin ka ita ga Allah shine ilimi sirrin cin nasara a duniya ilimi sirrin rabauta a lahira ilimi sai kaga yanayin yadda muka yi nisa da ilimi yanayin yadda muka ci baya in aka ce ilimi da ma'anarsa mai faɗi ilimin da ya fi wajaba shine ilimin shari'a amma ilimin rayuwa ma ana buƙatar domin duk abin da shi ne rayuwarka za ta tafi ya wajaba ka yi shi in ba haka ba gwargwadon yadda ka jahilce shi gwargwadon yadda ka samu koma baya a cikin me cikin rayuwarka to kaga ya ce face sai wanda yake sama da zatin sa kenan subhanahu wa ta'ala duk abin da kake tunanin yana sama din to Allah yana sama da shi wannan ba yi wa Allah wuri bane domin Allah jalla wa ala da kansa yace shi ne a sama ni da kai ya fi mu sanin zatin sa dan haka magana ta kare ba dan wahayi bane da kai kwakwalwa ta da taka duk iya kaifinta ba za ta iya gano ya Allah yake domin ita kwakwalwa tana da limitation tana da iyaka akwai abin da take iya hankalta akwai abin da ya wuce sani an gane sannan shi yasa ka gama ai kwakwalwar namu sun bambanta abinda kwakwalwa ta za ta iya yi wata kila kwakwalwar ka ba za ta yi ba abinda ta ka za ta iya yi ta ba za ta iya yi haka Allah ya sanya mu to da wata kwakwalwar za mu auna kenan ku kamanta Allah shi yasa duk wani tunanin da ya tunani bai isa ya siffanta yadda Allah ya ce shi yasa malam mai risala a cikin muqaddimar sa yace ma'abota tunani ba ta iya kai gaci ko matuƙa wurin sanin waye Allah inda ya har da iya tsagwaran tunanin nasu za su saka amma suna amfani da tunaninsu wurin yin izina da ayoyin Allah mun gane wannan tayyib malamai suka ce to ya lamarin da sha'anin yake idan matacce mai gidan shi ma me ya tauye mata wannan haƙƙin sai shi ma ya aikata haramun ya aikata haramun ai ita ma din tana da haƙƙi a kansa wanda shi yasa zaka ga yana daga cikin aibubbuka a cikin musulunci wanda yake bayuwa zuwa a raba aure idan ya zamto cewa kwatanta ba zai iya biya mata wannan buƙatar ba ta shimfiɗa domin babban manufa ta yin aure shine katange juna daga fadawa cikin haramci da kuma samun zuriya samun yaya to idan ya zamto cewa an bincika shi a lafiyance babu abin da zai iya yi ana haƙƙinta ne kenan in ta ga dama ruwanta ta ce na yadda mu ci gaba da zama a haka in ta ga dama ta ce a'a ba zai yiwu ba zan iya sai a raba aure kaga haƙƙinta ke da haka shi ma ba shi da hujjar da zai hana ta wannan buƙatar tata ina fata an gane sai dai an ambaci maza ne malamai suka ce saboda mai su buƙatar su ta fi yawa akan buƙatar matar wato raunin haƙurin su ya nannanka na matar su matan sun fi juriya an gane wa illa su ma jiki ne jini ne da tsoka suna da buƙata irin ta su وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا لفظ البخاري إن أبو هريرة الله يقار من يدعي صلى الله عليه وسلم يأتي بهلتك وشما شبا فواتيج تيا أذني مطور مجن تينا زمن جدا ma'ana baya bai samu kansa a halin tafiya ba kuma bai halatta ga kowace mace ba kawai da dinga shigo da mutane cikin gidan tana yi musu izini su shigo matsawar mijin bai yi izini a wa'annan su shigo ba sawa'un yan uwanta ne sawa'un abokan arziki ne sawa'un ƙawaye ne bai halatta ba muttafaqun alayhi kaga anan kenan sai ka ce daga cikin haƙƙin miji haramcin mace ta yi azumin tatsawuri azumin nafila ba tare da izinin wa ba mijinta ba kamar yadda kuma ya haramta gare ta ta shigo gidan ta shigo gidan da waɗanda mijin baya so. An gane? Da waɗanda baya so shine abin da kamar yadda wannan nassin yace. Shi izini nan da ake magana ya danganta. Akwai wanda an san ba zai ki ba. Bai zauna yayi mata fashin baki ba yace ba laifi da wani da wani su shigo. Sai dai mu'amala ta yau da kullum urfi al'ada ta gudana akan cewa ba shi da matsala kowa zai shigo. Idan ya zanto a haka yake shikenan ba matsala. Amma idan misali a cikin ƙawayenta sai yake ganin wancan zuwan ta gidan matsala ne. Saboda ta siffanta da fitina irin waɗanda sun zo ne suke dagula lissafi. Za ta zo da wasu ɗabi'u wanda za ta iya ƙoƙarin ma canja ɗabi'un matar. Sai yake ganin babu alkhairi a dinga wannan mai. Wannan mu'amalar da wannan hulɗar to shari'a ta ba shi damar ya dakatar. To amma a nan mai kaffa-kaffa mutum ko ba shi da damar da zai hana iyalinsa zumunci da 'yan uwanta. Ba shi da wannan damar. Ko da kuwa 'yan uwan nata akwai nau'i na rashin kirki tattare da su. Domin shi zumunci ai gaba yake da komai. Sai dai kawai mutum ya zama mai hikima da basira da azanci wace irin mu'amala za a yi. Shi zumunci haƙƙi ne na juna. Zumunci an shar'anta shi har tsakanin waɗanda ba su sani ba. To amma irin a rashe din nan izanto an haɗe an zama ɗaya yadda za a cutu to wannan ne shari'a ba za ta yi ta dashi. Mun gane wannan ko? To sai hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. سيدنا عبد الله بن عمر الله يقرأ من سيد دايتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي تبكنكم مكيا يعني كما تبكنكم سيأنتم بيكو كما تكيوا لأك باكو ياتي جاغورا shugaban ƙasa, gwamna, shugaban ƙaramar hukuma, sarki, jagora, makiwaci ne, mai kiwo ne. Ya ce mai gida, mai kiwo ne a dangane da iyalinsa. Matar gida, mai kiwo ce dangane da gidan mijinta, da kuma 'ya'yan da mijinta ya haifa. Don haka dukkanin ku makiyaya ne. Kuma dukkaninku sai an tambaye ku irin kiwon da aka ba ku. Muttafaqun alayhi hadithun Bukhari da Muslim. In aka ce mai kiwo wanda aka dora masa wani nauyi na kula da wani abu. Ma'ana shari'a tana cewa ku kiyaye kanku. Rayuwar nan daukan nauyi ce. Shi yasa kafga ta aure har kullun yana da kyau mu dinga kallon ta a matsayin nauyi ce. Matasa ƴan bana bakwai suna dokin su aure tsammaninsu rayuwar aure ba komai a ciki zai daɗi. Ko? Amma da zarar sun zo sun shiga ciki, wata ɗaya biyu ana bani-bani, sai ka ga auren baya zuwa ko'ina. To ya kamata tun kafin ma su shiga wani abin su gane cewa wahalhalun da suke ciki sun fi daɗin. Sannan su gane cewa yaya shari'a take kallon wannan wahalhalun. Shari'a tana kallon wahalhalun nan ba a matsayin cewa aikin banza ba ne, a matsayin aikin lada ne, a matsayin da su ne za a gina al'umma, a matsayin da su ne za a gina lahira. Idan aka kalli abin a matsayin haka to shi kenan sai rayuwa ta kyau. Amma dama matashi ya sa a zuciyarsa cewa kawai daɗi zai ji, ya je yadda yake suranta daɗin bai kai haka ba, sai a samu matsala ya fatattaki 'yan jama'a, ya ci zarafinta, ya ci mutuncinta, ya wannan. Kuma wadda zai koma da ya sake aurowa da irin ta ce koma ba ta kai ta. In tana da bambanci da ita to babu yawa. Don haka kenan akwai buƙatar mu gane falsafa aure. Menene ma manufar auren? Wani irin mata'ib ne ake samun su a cikin auren? Don haka matashi da matashiya su kwana da sanin waɗannan abubuwan. Su daina yin bacci har da munshari. Su shiga tabgar idansu a buɗe. To dama idan ka san akwai ƙalubale da zai iya faɗa maka za ka iya tunkararsa. To idan ya zo ba zai zama maka sabo ba. Amma idan da duk ka tsaya kana ta mai bacci kake da munshari kana mafarki. sai aka tashe ka domin wanda ya aure ai kamar yana bacci da munshari ne aka tashe shi eh wahalhalu ne babu kaza kawo kaza kawo kaza kawo kaza baka da hutu eh baka da hutu a lokacin zaka gane darajar iyaye da suka yi maka wahala kai ma da zarar kai to rayuwarka ta koma ta wuce ba ta kauce da haka ka san da wannan ko in ka san da wannan shine shari'a take cewa kai fa makiyayi ne kai fa akwai nauyin da aka dora ma a wuyan ko da ku auren gata akai maka in ana yin auren gata har yanzu ko da za a kulan maka da ita akwai abubuwan da ba wanda zai mata sai kai idan ba kai mata ba sunanka azzalimi kuma Allah zai tsaya da kai ya tambaye ina fata mun gane wannan dan haka wannan anan ne wato gudunmawar waliyyai da wayanda ake tura su nemi aure anan ne gudunmawar su zata tsaya a daina daukan ka kawai ana tura ta kaje ka neman wa matasa aure shikenan ka nema musu kawai ka ba su ba san ma ya ake yin auren ba tafiye ne ta kwaba tana kwaba mata yana kwaba mata abin ya zo bai je ko ina ba gobe ma ya kore ta a sake zuwa gida kaza haba wayannan ƴaƴan da ake aura suna fitowa ƴaƴanmu ne ya zaka ji idan ƴarka ce aka fito da ita to wannan yarinyar da aka fito da ita ƴar ƴata ce ƴarka ce ƴar aboki na ce ƴar dan uwanka ce ƴar kaza ce to mu bi hanyar da za a rage lalacewar auren kullun aura daurawa ake babu asabar din duniya ko lahadi ba ce sai an daura mu dai anan in ba ramadana ne yanzu ba ko to amma kuma zaka ga inda zaka je kotuna babu wata husuma da rigima a ciki face sai me ce wannan mutum wani abu ko da kai ya kawo ba da a ce akwai gogewa da kudin rayuwa da matsalar ma bai kamata ta kai nan ba gidan annabta ma ana samun matsala ba wanda aka ce ba za a samu matsala ba a zaman rayuwa zaman aure amma inda matsalar take shine idan matsalar ta faru ya za a yi handling din matsalar ya za a warware matsalar to anan ake zamewa amma matsalar ta faru da ma natural ba wata matsala wannan duk wani gida da ka sani har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu matsala idan da matsalar ba ta kai ta kawo kuma da ta hadu da wanda yafi kowa iya warware matsala ba ta ji ko ina an gane kuma wannan yana nuna maka tunda aka ce kai ne jagora to ana nufin cewa kai amfani da kokwalwarka da gogewarka sama da yadda ita za ta yi amfani da kokwalwarka da gogewarka ita yanzu yanzu nan ne ko in ka isa mana ka sake ni ko ba ta tunanin kowane komai sai wannan lokacin to kai sai ka biye mata ka zama ita eh ka san ai wannan sakin akwai implication ko ba ya kamata ka kalli wannan kai amfani da wannan hankalin na kai kai implication wanda zai zo yana ai ta san ni zuciya ce da ni ba ta hakuri ba na saurarawa ai wannan rauni ne kana nuna kai ka fashe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi kowa iya kai ba shine mai karfi ba mai karfi shine wanda in zuciyarsa din ta tame ta tunzuro sai ya iya danne ta wannan shine Allah yake cira mai tu ba su da yawa kuma eh ma'abota rabo mai girma su ne suke iya wannan dan haka anan zamu ga tsarin musulunci ya raba nauyi tsakanin al'umma kowa da nauyin kowa kuma ya waje bai dau nauyin ba wanda zai dau nauyin wani Allahumma sai dai idan wanda ya wakilta ka to ko shi ma din akwai da'irar da ba a wakilci dan haka kuma Allah jalla wa ala zai wa kowa isaji gurgurdan nauyin da ya dora shugaban kasa da nasa mataimakin da nasa ƴan majalisu da nasu ministoci da nasu ba wanda zai sha wallahi kowa sai an tsaye da shi an tambaye shi wani zai ce aini na bada aiki na bada approval na yi kaza da ka bayar ka bibiya da ka bibiya ka ga da matsala ka dau hukuncin da ya dace ko ka ce kai ba ruwan ka dan kana ganin baka da asara kai ka tsallake wannan abun ba zai dawo kanka ba talakawa ne duk wallahi sai an tsaya a gaban Allah duk sai an tsaya a gaban Allah tun daga sama har ƙasa wani yayi almundana yayi kaza yana tunanin ya ci banza yayi wane wallahi ba a ci banza Allah cewa ya la zulma al-yawm kana gobe al-kiyama babu zalunci babu wani zalunci da akai da zai tsallake wallahi sai an warware in har za a warware tsakanin dabbar da take da kaho da wanda ba ta da kaho ai mutu a sa wannan tarama a ba ta kahon a ce ku zama kasa to yaya kai da ni da aka aiko mana manzo aka saukar mana da littafi aka ba mu hankali ya za ya kyale ni in ci banza in zalunce ka ko kai ka zalunce ni ka ci banza ai ba ka bukatar ma ka ce Allah yi ai duk wanda yayi zalunci ya tashi kansa tsaye wallahi ya tashi kansa tsaye to amma rashin yadda da cewa za a koma ga Allah a hakikanin lamari sai mu sai udara kanmu mu dinga ganin cewa ai ba wani abu ai lahirar da nisa kuma wallahi ba ta da wani nisa aka muke gani ai lahirar da nisa ba ta da wani nisa dan haka a wannan hadisin zamu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa magidanci shine jagora a gidansa ta fuskar zai ciyar ya tufatar ya tarbiyantar ya sa ido ya tabbatar cewa me gidansa ko zama mutanen kirki domin a kowace al'ada da gargajiya duk inda aka ga wata matsala a gidanka to za a ci habawa ne ya haka haka za a ce wane ya haka wasu ma ba za su tambaya ba za su ce ah laifin wane ne alamu suna nuna yayi sakaci to ta yaya shugaban kasa ko gwamna ko wane ne zai ce ni ba laifi na bane kaza da ya lalace a kasa ai ni na ya abin da ya dace ai wannan yana nuna rashin tuntuntar haka ne to haka na kuma hadisin ya dace da babin ta fuskar inda aka dora amana mai nauyi a wuyan matar gida cewa sai an tambaye ta ƴaƴan mutum sai an tambaye ta abincin da ka kawo sirrinka komai shimfidarka komai sai an tambaye ka sai an tambaye ta da haka idan ta so ta kiyaye in ta so ta tozartar in ta tozartar da wani salo wanda baka gane ba a nan duniya to ranar gobe alkiyama wanda yake adalin sarki wanda yake kowa iya hukunci zai tsaye da ita ya tambaye ta ga ka ga ta za a binciko a record cewa kin yi kaza kin yi kaza ita washe abin da kike kenan ma ban sani ba kuma babu ya fi ya fiya a wannan gabar saboda kai ma ko kaka mai dan kari kake nema ka samu ka tura saboda babu sassauci a wannan sabgar to kaga abin da ta da hankali dan haka babu shakka wannan yana nuna maka mace ita ce tubalin gina al'umma idan mace ta lalace to al'umma karu guje karu shi dan haka mu maida hankali sosai wurin tarbiyar ƴaƴanmu musamman mata da bibiyar su da sa ido da wa suke shiga me suke yi in sun fita da wa suke fita me suke yi duk wani motsi na su ba takurawa bane ba tsanani bane taimako ne in kai haka tsakani da Allah ka hada da addu'a sai Allah jalla wa ala ya taimake ka amma za mu ga a hadisin an ba wa jagora na kololuwa shugaban kasa ko gwamna ko kaza an ba shi nauyin da yake wuyansa ya fi na kowa dan haka za a tsaye da shi a tambaye shi wallahi da zaka fahimci wannan nasoshin babu kai ba shugabanci babu kai babu shugabanci to amma roman ake kwadai ko saboda akwai romo a karkashi daga sanda ka hawo shi kenan komai ka daina yi a aljihunka sai alalitar gwamnati wai wannan fa na Allah da annabi banda kuma me a ringizan da za a dinga yi da sama da fadi da wane ne da sauransu kai kai da gani ka san tsarin ba na Allah ba tsari ne na zalunci dan haka ko me al'umma suke ciki ba su damu ba babu abin da ya dame su wa an abi ali طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح دقى أبو علي طلق دعا علي رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا النمجي يكرى ما تستزوى بقاتسة تتقق وتأمسى مي بقاتا ننتاسة كودا تنا كان تنديروني الإمام الترمذي دنا سائر سكر ويتوانا حديث الإمام الترمذي كما يتمي يتي حديث نيمي إنجنشي ما لم يسوك تأبين دا أكي نفي دا بقاتا سا دا أبين دا يوجب تيمسا با كوي أبين دا يشاكو شمكت أبا أهر كيران تيسا تأيكي دا تورانسو دا يشي كما تنكي يتنانتا كده يتنانتا كما دا أبو واسنة يمسي يوان تيد دا هزاكا يو دا بوبايا يوان هاي هوايا ساسو كنا منتوا هاي وسو أدري kun aka sa su aiki to a bari su kammala wancan din sannan me na a sa su wani abinda kuma za a iya yi a yi musu afuwa a abin nan dan haka ina masu kare haƙƙin mata da suke cewa kokarin cewa a addini ma ai bai tilasta musu ba ma sai sun maka hidima da sauransu to addinin wani addini kuma ya kai suka gano haka kaji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta ce ai hidimar da take ba dole ba cewa ya faɗa hakkin ta ne. Wannan shine abin da urfi ya gudana da shi, shine urfin shari'a ya gudana da shi. Dan haka wannan hadisin yana nuna cewa nan da aka ce koda tana kan tanderu, ma'ana koda tana tsaye tana yin gurasa, kaga dai ita ce sabga ce wanda ba ta so a yi nesa da ita, ko da an tafi za ta kone za a yi asarar dukiya. Amma a nan sai aka ce gwara ya asarar dukiyar matsawar zaka ne sami yaddar mijin. To babban sirrin da yake cikin wannan ƴan uwa shine mu gane cewa Allah ya sanya aljannar mace a cikin tsarin musulunci karkashin mijinta. Idan kana da ƴa ka aurar da ita, to ka sani power da kake da ita akan ƴan nan, kai ka haife ta. Amma power da mijinta yake da ita akan ƴar ta fitar ta. Ba kai sakai waya ba ka ce ki zo ba tare da izinin miji ba. In kana son ganin ta sai ka kira shi. Kuna lafiya da Allah wance muke so ko da hali a nemi izinin. Ko? Wannan shine shari'a, ba al'ada nake ma magana. Da kila al'ada ba haka muke. To wannan al'adar tamu ya kamata mu rankofar da ita ga shari'ar musulunci. Miji ne yake da power mutlaka, automatic power. Ba wanda isa ya maimai karan tsaye akan matarsa matsawar an amfi wannan ka'idojin da suka dace na daura aure. An gane? Shi yasa kaga kallama na ko a lokacin sakin da akwai komai. Al-Qur'ani yace haramun ne ku iyaye da waliye ku hana yar ku ta koma gidan miji inda tana so ta koma. Ba ku da wannan haƙƙin. Dan haka shi yasa idan yace ya koma da ita, duk abin da ya faru sai dai ku yi hakuri. Idan ku yi hakuri, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Haka Al-Qur'ani yace. A gani wannan yake nuna maka wato ita mace ta fahimci cewa wannan abin da za ta yi ba sunansa bauta ba, sunansa neman aljanna. Dan haka idan ku kana son aljanna kana buƙatar kai hakuri. Yanzu irin wahalhalun da muke muna fita wurin nema da sauransu dan neman duniya ma muka wahala kan neman duniya. Ballantana daɗi na dindindin wanda ba zai ƙare ba, wannan ku daɗin ba mu da tabbas ma ka gama wahalar ma ba lalle ka samu ba. To irin wannan hudubar ita ya kamata a yi wa mata lokacin da za a aurar da su. Haka nan kuma ma'aurata ɗin su tunatar da kansu wannan hudubar. Dan haka ana so mace ko da yaushe ta dinga ƙoƙari ta fahimci me za ta faranta wa mijinta rai da shi. Mace ta gari wadda ta fi kowa cikin nasara ita ce wadda ta gano me yake faranta wa mijinta rai, kuma take ƙoƙarin yin wannan daidai gwargwado. Haka ne? Kamar yadda aka fi shi ma haka. Miji na ƙwarai shine wanda ya gano me ke faranta wa iyalin sare kuma yake ƙoƙarin yi. Ba ruwanka da ko ta gode, ta ce ma ta gode ko bata gode ba. Wannan ruwanta innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Ba dole sai an ce maka an gode ba, ko? In dai har misali aka yi to shi Allah ya gani wanda ya gode din, wanda ya yaba, Allah zai gani ya gode kuma ya yaba. To kuma yabawar Allah ita ce gaba da kowace abin. Kuma wannan yana nuna maka cewa a matsalar zaman aure miji ya dinga auna menene yafi muhimmanci ga matarsa. Kamar yadda mata ita ma ta auna menene yafi muhimmanci. Kada mace ta je ta shagalta da abin da yake muhimmi ne alhalin ga wanda yafi muhimmin muhimmanci. Ko da ta je tana gurasa a ci abinci wannan muhimmi ne, amma amsa kiran miji yafi muhimmanci. وتقيل حديثي نقرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا الله صلى الله عليه وسلم يشهد أبن أتيزم أمرتوني يأيو وني سجدة فدنا أمرتوني شيء يأيو مجلس سجدة. لا إله إلا الله سجدة نهج الله. Haka Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Abinda ya faru shine ɗaya daga cikin sahabbai ya tafi nahiyar da ba musulmai bane wajen Rumawa, da yazo kawai yana dawowa sai ya fadi yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni haka, sai ya ce ya Rasulullah haka naga suna gaishe da sarakunansu, sai naga kai gaba kake da sarakunansu, kamata ya mu girmama ka sama da yadda suke girmama sarakun. Sai ya ce a'a, ai mu a musulunci ba wannan, ba a yi wa makhluqi sujjada, Allah kawai ake yi. Sai ya faɗi wannan hadisi, ai da zan ce wani ya yi wata sujjada, ya yi wani sujjada, to da mutunci za ka yi wani sujjada, da Allah akwai biyayya da ta wuce wani. To me yasa uwa ko wata muguwar tsohuwa kawai ta sanya ƴan jama'a a gaba tana hore mata kunne? Namiji ba ɗan goyo ba ne, kake sakan mai fuska sai ya raina shi, kake dinga buɗe masa sirrinki sai kaza, tana ƙoƙarin ta koya mata mugun hali. To da ita ta rayu a cikin mugun hali, daɗin da ake ji na aure ba ta ji shi ba, da haka tana so kuma ta gadar da wannan muguntar. An gane? To ta ji yadda shari'a take cewa. Dan haka kenan wannan hadisin nufi ne akan cewa sujjada haƙƙin Allah ne. Babu wanda ya cancanta a tara Allah da shi, kenan idan ka yi wa wani Allah sujjada ka yi kafirci. Ka yi kafirci. Sawa'un mai sarauta ne, babban shehi ne, babban kaza ne, ko babban mene ne. Indai ka faɗi kai masa sujjada, irin sujjadar da ake wa Allah haramun ne. Allah kaɗai ake wa wannan sujjadar. Kuma hadisin yana nuna mana haƙƙin miji yana da girma ƙwarai da gaske, kamar yana bin haƙƙin Allah ne, daga haƙƙin Allah sai haƙƙin miji. Ina ganin sai mu tsaya nan, mun yi minti 46 sai mu tashi hadisi Ummi Salama. To amma kuma kawai mun kusa gama babu ka, ko za mu gama babu ki wara jama'a. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعنى أم سلمة أن أكارمة ذات شعر السلم يأتي أيما امرأة مات جمع تد تموت وزوجها عنها راض مجن تينا هال ميداد إذا باشي داموا أكن كي قولا ينا داموا أكن ناك يأتي مات ينا الهين الربوة إذا دخلت الجنة وذات شقاء الجنة دن الله إناما تاد وأنا حديثة in dai mace ta riga mijinta mutuwa, mijinta bai kullace ta ba, bai iya sai mata wani laifi da ta yi masa ba, to ya aljanna ce kai tsaye direct, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To sai dai hadisin yana da rauni, hadisin wa'id, duk da al'imamu Tirmidhi ya inganta shi, to amma dai malamai sun ce a cikin sanadinsa akwai masawir al-himyari da shi da babarsa duk ba a san su ba. Duka ba a san su ba. Sai dai malamai suka ce duk da raunin sanadinsa, amma ma'anarsa tana da inganci. Wasu nassoshi na shari'a suna taimakawa ma'anar. An gane? Dan haka kenan, haka ne. Kaɗan daga ciki za mu iya ɗaukar hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, wanda ya inganta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta yi sallolinta guda biyar, ta azumci watan Ramadana, ta yi ɗa'a ga mijinta, za ta shiga aljanna. أجمع نفس الأيكين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. سيدنا معاذ بن جبل ألا يأرى من يدايك وأن حديث مدادي yace babu wata, Annabi sallam ya ce babu wata mace a duniya da za ta cutar da mijinta a nan duniya face sai matarsa a gidan aljanna hurul ain. Ta kalli wannan mata ta ce Allah can tsohuwa ki daina cutar da shi, baƙo ne a wurinki ba daɗewa zai ba, yana dab da barinki ya dawo mana, a nan ce rayuwa ta dindindin. Allahu akbar, ce yushiku an yufariqaki ilaina, ya kusa ya rabu da ke ya zo mana. Malamai suka ce wannan hadisin yana tabbatar da cewa an riga da an halicci aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima, kawai wannan gida yana jiran mutanen kirki ne. Allah ya sa mu na daga ciki, kamar yadda an halicci wuta da abin da ke cikinta na azaba tana jiran kawai ma'abotanta ne. Allah ya sa ba ma cikinsu. Sannan kuma hadisin yana razanarwa wurin mace ta zamto mai cutar da mijinta da dukkanin hanyoyi na cutarwa. Kowace irin hanya wadda za ta zama cutarwa ne da wahalarwa, ko rashin jin magana, ko almubazzaranci da ɓarna, ko yin ba daidai ba a bayan gidansa, ko ma menene inda ya ɗau ma'anar cutarwa, to wannan ya shiga ciki. Sannan kuma wannan yana nuna maka gidan duniya gida ne na jarraba, duk inda aka yi shekaru ko shekara nawa kai to ba za ka dade ba idan ka kwatanta da irin dadewar da za a yi a lahira sai hadisi na ƙarshe hadisi Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma yace Annabi sallam yace ma taraktu ba'di fitnatan a bayana ban bar wata fitina ba hiya adarru ala rijali wadda ita ce ta cutar da maza minan nisa'i sama da mata tafakun alai la ilaha illallah wato ka kalli wata kwarewa ta al-Imam an-Nawawi bayan dai ya kawo mai haƙƙin miji akan matarsa sai ya rufe da wannan hadisi dan ka sani kada ka je ka miƙa kafa ka ce ai shari'a ta ce ina da haƙƙi mai girma akan ka sani akwai kalubale fa wannan haƙƙin kai ka san shi ko ta sani ma ba lallai sai wata aiki da ilimin da haka kai ka san shi ka sani fitina ce a gare ma'ana babu inda digadigai suke zamewa na mazaje sama da sabgar da ta shafi mata ka duba fa annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da mata suka sa shi a gaba cewa yake wa illa tasrif anni kaidahum ya Allah in baka kawo min da wannan kaidin da makircin da suke kulla mun yace ya Allah zan karkata gare su kuma in zama cikin me cikin wanda suka yi abin nan suka tabi annabin Allah ne ba amma yana tsoron haka shi yasa duk wanda kaga yana ce maka shi mace ba ta gaban sa to ya yaudari kansa saboda sharrin su da fitinar su ta wuce sanin mazaje ta wuce lissafin ka ta wuce tunanin ka shi yasa kaga shari'a ta kulle duk kofar da za ta bayi zuwa ga fitina gare su da haka yi kokari a cikin rayuwa ka kakka buɗa kanka kofar mu'amala da su saboda za su kai ka su baro za su maka zubar za su zubda maka da mutuncin ka zube wanda ba zai ƙara tasowa ba sai saka ga a rayuwar ta ma akwai manya-manyan mutane waɗanda suka samu irin wannan matsala wasu aka yi musu ƙage amma an riga an faɗa zancen ya riga ya zauna ba yadda za ka yi ka zo ka wanke shi a zukatan mutane wasu kuma a'a haka ne tsakani da Allah duka dai ƙarshe za ka ga duk nagartar da suka yi a baya sai ka rusa musu shi ya sa shari'a ta hana halwa da mace ta hana doguwar tafiya mace ta yi tafiyar yini ɗaya da kwana ɗaya ba ce a tare da ita kai muharram duka wannan saboda me wato wani magaradisu da Allah ya sanya a cikin halittarsu wanda me namiji baya iya mallakar kansa ya samu cikakken control inda ya sabgar mata ta su don haka shi ya sa shari'a da ta toshe wannan kofar sai ta halatta kofar da za ka nemi sha'awar ka ta halaliya shi ne kofar aure ta shar'anta masna thulatha ruba biyu uku uku ko hurhudu ko don haka fitinar mata tana da hadari kwarai da gaske akan maza don haka magidanci a tare da cewa an ce matarsa ta yi mai biyayya kuma ya sani fa wato sai ya yi tsayuwar daka kuma akan ya samu wannan biyayya da haka biyayya nan ko ka ka same ta sai ka gode wa Allah ka roki cewa Allah ya shirye ta na sha gaya mana cewa annabi ayyub alaihi salatu wassalam matarsa ma har zagin ta take yasa alqur'ani yace wa aslahna lahu zawja ko muka gyara masa matarsa abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa